A takardar da ya aike wa mambobin gwamnati da sauran ofisoshin jagorancin lamuran ƙasa, ministan kasuwanci Alkash Alhada ya sanar da waɗannan jami'ai ɗaukan matakin hana fita da hatsi da shinkafa daga ƙasar da nufin baiwa jama'a damar samun cimakar saye a kasuwanni a daidai lokacin da aka fara fuskantar ƙarancinta a ƙasashe da dama. Matakin da shugaban kungiyar Adede Sai Wadata mai kare haƙƙin masaya Malam Muhammad Nuri ke ganin yayi daidai.
Ba a jima ba Burkina, Mali, kuma yanzu daga ƙarshe Benin din sun ɗauki irin wannan matakin. To me dalilin wannan ke shine ƙarancin abinci na ɗaya kuma tsadar abinci. To wannan abun biyu su ne mafi yawa dalilai wanda yake da ɗan lumbin tsumin shi a cikin kasuwanni kuma kowa fama ke a wannan abincin ya isa har lokacin da cimaka ta faro ta wata sabuwar damuna. To in ba a ɗauki haka nan ba sai ka ga abincin wanda ke da kwai na an samu labari kamar akwai tsada ko cikin Najeriya ko kuma cikin Benin ko cikin Burkina Faso ko Mali sai ka ga ana fita da cimaka. Shi kuma alhali mu a nan abin bai ishe mu wanka ba sosai. To bisa irin wannan ne ake ɗaukar irin wannan doka. Mu ba mu ga ba laifi tunda sauran ƙasashe su sun ɗauki wannan doka.
Hatsi da shinkafa na kan gaba a muhimman kayan abincin da ake nomawa a wannan ƙasa, sai dai yawan abin da ake samarwa bai kai adadin buƙatun jama'a ba, abin da yasa babban kaso ke shigo ƙasar daga waje. Lamarin da yasa Alhaji Habu Ali na ƙungiyar 'yan kasuwa ke cewa matakin gwamnatin zai tayar da 'yan Nijar daga barci.
Kowa yana kokarin ya kare haƙƙin ƙasashe da 'yan ƙasashe saboda kaga irin yadda damuwar take tahiya tana kadawa nan kuma nan ta kada. Tunda yadda muka ga tahiya damuwar dole ne gwamnati ta yi takatsantsan ga duk wani abu wanda ya shafi abinci wanda za a fitar da shi daga nan cikin ƙasar nan. Manoma da kuma ministan gidan gona da sauransu da mu 'yan kasuwa a ga yadda za a yi kowa ya koma gona.
Wannan na wakana makonni kaɗan bayan da hukumomi suka janye harajin taki da na irin zamani da magungunan ƙwari da dai sauran kayan aikin manoma. Hana fitar da abinci daga Nijar zai ba da damar tantance tasirin sassaucin da aka yi wa manoma, in ji shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu.
Bai kamata ba abun da bai ishe mu ba a cikin ƙasarmu gwamnati ta sa ido ana hudda shi waje, wasu suna amfani da shi a cikin yanayi wanda mu ƙasar tamu ita kankanta tana buƙatar shi.
Tan miliyan kusan 6 na abinci ne ake samarwa a kowace shekara a Nijar, sai dai wannan adadi bai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta da buƙatun jama'ar ƙasar mai yawan mutane miliyan 26 da 'yanka. Saboda haka ya zama dole 'yan kasuwar ƙasar ke shigo da kayan abinci daga waje waɗanda aka kiyasta cewa sun kai gomman miliyoyin ton. Matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi sun matuƙar haddasa koma bayan ayyukan noma a wannan ƙasa, yayin da matsaloli masu nasaba da yakin Rasha da Ukraine ke haddasa cikas wajen shigo da kayan abinci daga waje. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.